إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايان هكا إن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي سادواء وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الاج محمد اندمي انان ميدقري الجهر برنو وانا يمتشي نرانا رجوماء شاهدو قوات الرمضان هجر منذ صلى الله عليه وآله وسلم دبو ايدا دليوه ايدا تلاتن wanda kuma yazo daidai da hudu ga watan 9 miladiya ta 2009. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muke tafsirin alqur'ani mai girma, wannan kuma na 12 ko muna cikin tafsirin suratu Yusuf. Kafin mu karanto ayoyin da zamu fassara a wannan zama, zamu ansa kadan daga cikin tambayoyin da muka samu. Wannan mai tambayar yana cewa, malam kai magana akan tajwidin Qur'ani mai girma, akan cewa irin su gunna da su madda da su izhari da sauran hukunce-hukuncensa kamar ba yadda dalili daga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, yace to gaskiya malam mu muna karantar da mutane haddar alqur'ani. Sai ya zamanto tunda kai wannan maganar, sai muka fara samun sabani tsakanin mu masu karantarwa da daliban mu. Suna ce mana ashe ma abin naku baya da asali daga musulunci, duk mariya muke yi. To shin wannan ya nuna cewa mu daina karantar da alqur'ani, tunda dama manufar karatun a gyara tajwidi ne? To amma kai bayani cewa ba shi da asali, har ma wasu daliban sun bar zuwa karatu gaba daya, suka ce ashe sun iya to na dai gane tambayarsa, kuma gane da ya rubuto wannan tambayar, domin wani lokaci idan kai magana akan iya samu wani ya fahimci maganar ba yadda kake nufi ba. Bance tajwidi ba ya da asali ba, duk cikin magana ta ba za ka samu wannan kalmar ba ko guda daya. Ka ce tajwidi ba ya da asali, cikin maganganu na duka babu wannan. Dai maganar akan lahnul jali da lahnul khafi, ina ji a lokacin lahnul jali muka ce shine kuskuren da zai fitar da siyaki daga ma'anarsa, ya fitar da aya daga ma'anarta, ya canza wa kalma ma'anarta. Wannan ba a yadda a rika yin shi a cikin karatu ba. Akwai lahnul khafi, kuskuren da yake boye. A lokacin muka yi misali da irin su idgami, kamar idgami misali, ko kamar ikhfa'i, wato ko kabar gunna inda ya kamata kai gunna, ko kabar ja inda ya kamata kai ja. Wannan muka ce lahan ne khafi, dan ba kowa da kowa zai iya sanin wannan ba, sai wanda ya karanta ilimin. Wannan baya bata sallah, kuma bai hana abu mutun sallah. To a wannan ne kuma nayi wata irzamiya, sai nayi magana akan cewa akwai lokacin da masu tajwidin sukan matsa. Nan ne magana ta zo wajen batun harakat na madda, ba wai madda ce babu ba, a batun harakat, har ta kai wani in zai yi karatu sai yana matsa ƴan yatsunsa ya ji cewa hudu yayi ko ya ƙara ko ya karage, ce wannan baya da asali. Wannan nake magana. Kuma duk wanda yayi karatun alqur'ani, musamman ya karanta wannan ilimi, ya san akwai wasu abubuwa ijtihadi ne. Wannan kowa ya sani, sai dai wanda wata ƙila bai zurfi ba, sai ya zaci cewa komai nasi ne. Amma inda zaka dauko manyan littafan, zaka ga cewa su kansu suna sabani akai. Kuma da dama akwai wasu abubuwan da wato akwai mubalaga a cikin su, musamman abin da ya shafi makharijul huruf. abinda ya shafi makharijul huruf akwai mubalaga ina jin na fadi igasatul lahfan amma sayyidish shaitan na ibn al-qayyim nace yayi babi akan waswasin wasu masu karatun qur'ani wajen makharijul huruf to banda shi ma in kara maka wani littafin ka duba talbisu iblis na ibn al-jawzi shi ma yayi wannan magana ibn al-qayyim ya ciro wani abu daga cikin littafin ibn qutayba mushkilul qur'an inda yayi magana akan waɗanda suke wato mubalaga wuce gona da iri zurfafawa matuka wanda ya wuce batun kyautata karatu a'a ya kai wata wani matsayi na waswasi ibn al-jawzi yace zaka ga mutun ya tsaya a sallah zai fara karatu al-ha yayi ta dawowa yana maimaitawa har ma ya bata sallar ya fitar da ita daga hayyacinta wato sai ya fada sai ya ji kamar ba ha din ya fada ba ha din nan tayi ciki ne ko ta dan kauce ko ta abinda ya sake maimaitawa yace har kaga ya fitar da sallar ma daga hayyacinta yana kokarin ya fada alhamdu yace wani in yazo fadar dha ghairul maghdubi wai wai sai ya fitar da dha din nan yadda masu tajwidi suke yace ya san akwai wanda in yazo fitarwa ma sai ya bata ka da yawo saboda wajen yayi mubalaga sai saboda an sifanta masa sai ya hada wane ne ya hada wace sannan zai fitar da ba saboda haka yace in yazo fitarwa sai kaga cewa har ma yana tofawa na kusa da shi yawo to kaga wannan duk ai ba za ka ci haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar ba irin wannan mubalaga din wannan zurfafawar da matsawar ita ce malamai suka yi suka wanda har ibn al-qayyim yayi mata babi ibn al-jawzi yayi musu babi kan wato irin yadda iblis yake wasa da kowaɗanne masu kowane irin fanni daga ciki akwai makaranta alqur'ani su ma iblis yakan yi wasa da su mun yi malamin qur'ani wanda wato idan ana karatun qur'ani a aji wato indiyawa suna shan wahala a hannunsa sai kaga hatta wa yace ba su iya fada ba la taqul wa la taqul wa kaga dalibi malam ya rikici yayi ta kaiwa ya kawo an hana shi ya wuce wa to kaga wannan akwai matsawa kwarai da gaske akwai mubalaga ina tunawa akwai abokinmu da muke karatu da shi mutumin maghrib ne balarabe ne mutumin maroko ne lokacin da muka kusa gama karatun PhD dinmu sai ya ce shi ko yana so ya je yayi sauka a gurin wani makarantun qur'ani a nan masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam dake madina yace zai je ya karanta alqur'ani dan ya samu ijaza wato ya samu certificate ta ya karanta qur'ani gurin wani masani to shi ko mutumin nan shi ya shahara da tsanantawa shi yasa kullun kaje halkasa ba jama'a yace da yaje ya fara malam sai ya tsayar da shi a isti'aza da basmala yayi a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillah sai yace tsaya nan yayi ta maimaita masa yayi ta masa wasu gyare-gyare sannan gobe yazo aka fara fatiha yaga yayi sati biyu yana fatiha PhD zai karba akan shari'ar musulunci amma yanzu ana an tsiye shi ana ta masa gyaran fatiha kuma balarabe ba wai babban karfata ba bare a ce ya ji tuwo mai kuka shi yasa ba zai iya ba balarabe ne yace to idan mun yi sati biyu sati uku akan fatiha yau za mu sauke qur'ani wannan sai shekara 20 gaban sa mun sauke qur'ani saboda haka sai gudu to kaga irin wannan ai korar ma su kokarin karatun qur'anin zaka yi ba karantar da su zaka yi ba korar su zaka yi da wannan saboda haka zaka yi kokari ka gyara wa mutum inda ka tabbata kuskure ne zahiri kuma in ka kula cewa akwai abin da harshen sa ne ba zai iya karyawa ya faɗi yadda kai kake ba sai ka hakura kuma a ci gaba yau da gobe sai kaga kuma harshen nasu ya saba da faɗar wasu haruffan amma ka tsiye shi akan a'udhu billahi yayi tananata ta yi wajen sati guda akan ta babu shakka wannan kana sa masa wato gujewa alqur'ani ne ba san alqur'ani kake sa masa ba to wannan magana ce muka yi ta a gurguje na dan shafa kanta na wuce shi ne kuma wasu suka tafi suka ce ai ba tajwidi abinda muka ce akwai wasu abubuwa na takurawa cikin harkar tajwidi wanda babu su ba kuma yanzu aka fara magana ba a cikin qira'o'i ba akwai wasu wujuh da masu qira'a suke karanta ake yin qira'a da su wanda zaka samu wasu malamai suna inkarin su saboda haka wannan shine abinda nayi magana akan sa don haka waɗannan dalibai da suka gudu sai su dawo makaranta wanda yake da ulsa tana damun sa ya zai iya yin abin nan in ya bar azumi ya zai yi idan har ba zai iya yin azumi ba kwata kwata wato ulcer tashi ta kai matukar da ba zai iya yin azumi ba zai cutu kwarai da gaske to wannan yana shiga karkashin wa allazina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin saboda haka a kullun zai ciyar da miskini guda daya a madadin wannan azumin ya halatta mutum ya je coci daurin auren wanda ba musulmi ba bai halatta ba bai halatta ka je coci ba domin a gurin daurin auren nan lalle za a yi abubuwan da musulunci ne bai yarda da su ba kai kuma a matsayin ka musulmi bai kamata ka halarci gurin da za a yi abin da yake laifi bane kana da kuma damar ka ki zuwa illa iyaka idan yayi auren shi in abokin ka ne wanda ba musulmin ba sai kai masa addu'a ta fatan alkhairi shikenan shin yana daga cikin babin cin hanci mutum idan yana aikin sa na gadi kuma ana biyan shi albashi sai wani bako ya zo daukan kayan sa sai ya ji dadi sai ya bashi wani abu wannan yana daga cikin cin hanci baya cikin cin hanci wannan wani ihsani ne ya masa tunda ba ya dora masa wannan akan cewa sai ya bashi sannan zai bashi ya dauka kayan sa ba shi dai ya ga dama ya taimaka masa ya ganshi galabaitacce wannan kuma yace ni matashi ne mai bukatar aure kuma na mallaki sadaki wanda zan iya bayarwa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ma'asharal shababi man istafa'a minkum alba'ata falyatazawwaj yace to amma banda karfin ba da sauran bid'ar da ake yi sai yace gashi kuma garin nan ba a aure sai an hada da su ga tsananin sadaki me yayi zai yi sai kai ta addu'a Annabi cewai in ba za ka iya ba sai kai azumi ko ai ba za ka ce me kai ka kawo hadisin man istata'a minkum alba'ata fa in lam yastati fa alayhi bisaw fa innahu lahu wija ai ka karasa hadisin shine abin da za ka yi kuma da yake cewa sauran bid'a yana nufin bid'a a mu'amalat wannan yana da ba komai in ya ce bid'a a mu'amalat amma bid'a a ibadat a dan tsaraba da ake yi na al'ada wajen aure baya cikin babin ibada babin mu'amala ne kowace al'umma akwai da take yi a nan musulunci a ya aje wasu abubuwa waɗanda su ne rukunnan aure waɗanda in babu su babu aure amma kuma bai hana a yi wani ikirami ko wani ihsani ta wani bangare ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa mafi alkhairin abinda uba aka karrama shi da shi ita ce yarsa wato a karrama uba saboda yarsa Annabi ya ce wannan yana daga cikin mafi alkhairin abinda aka za a yi wa uba to ashe kenan idan akwai wani abinda al'ada garin ta gudana akan bawa uba ko akan bawa ya ko akan bawa uwar ya saboda za a aure yarta wannan ba shi yake nuna dan ka bayar da wannan abun kai bid'a ba a ce ka zama dan bid'a dan kai laifi wannan ba haka bane abinda ba a yarda da shi ba shine a maida wannan ya zama sharadi ta yadda idan ba a yi shi ba a ga kamar ba aure idan mutun ya so ya aurar da yarsa dan sadaki zalla tare da sauran sharuddan aure shikenan auren yayi zanzan babu wani matsala a cikin sa in wani yazo ya ce tunda ba a yi laifi ba auren yana wato yana abin nan yana rawa to wannan shi yazo da bid'a saboda haka galibi samari suna maganar kayan laifi lokacin da suke samari lokacin da suke neman aure amma in zai bayar baya maganar bid'a in shi zai bayar da auren wato yarsa ce za a aura to baya maganar wannan shi in shi zai aura to bid'a ce amma in yarsa za a aura to ba bid'a ba ce to kaga wannan yanzu a wasu kabilun wato miji shi yake kayan daki duka hadda na kitchen da komai a wasu kabilun ko ba haka bane iyayen yarinya su suke yi mata wannan to kaga baka cewa waɗancan su suka yi sunna ku kuka yi bid'a ko kuma waɗancan su suka yi bid'a ku kuka yi sunna wannan al'ada ce kawai take hukunta wannan saboda haka aure yana cikin babin mu'amala abinda ba a yarda ba shine a ci gaba da sanya waɗannan abubuwa ta yadda za su hana samari aure ko shi kansa sadakin ai ba a yarda ya zama an yi tsananta shi ta yadda zai hana samari aure ba, ko shi kansa sadakin wanda musulunci ya sanya shi sharadi ne na aure, rukuni ne na aure, ba a ce ainihin a yi ta tsananta sadaki ba. Auren da ya fi albarka, inji manzo sallallahu alaihi wasallama, shi ne auren da aka sauƙaƙa sadaki a ciki. Saboda haka idan a garinku yadda ka ce ba a yi sai da su, sai ka tafi wani gurin, ka tafi wani garin ka je ka aure. To ina ga mu bar tambayoyin haka nan domin mu ci gaba da karatu. Muna nan cikin faifai na ƙarshe. Annabi Yusuf alaihi salam yanzu ya zama shi ne ministan harkokin tattalin arziki na ƙasar Masar gaba ɗaya. An dangara kamar wannan aiki a hannunsa duka, saboda haka ya shiga kula da wannan ɓangare. Kuma kamar yadda ya faɗa a fassarar mafarki cewa shekaru 7 za su zo waɗanda za a yi, wato za a samu amfanin gona. Idan aka samu amfanin gona a waɗannan shekaru 7, ya ba da shawarar a yi tattalinsu, a alkinta su, a ajiye mafi yawa a ci kaɗan, saboda a tanadar wa shekaru 7 masu tsanani da za su biyo bayan 7 masu sauƙi. Saboda haka yanzu tunda an nada shi shi ne minista na harkokin tattalin arziki a ƙasar Masar gaba ɗaya, babu shakka za mu yarda cewa zai cika alkawari ya yi wannan abin da ya ce a yi ɗin, kuma ya ce zai yi. Saboda haka shekaru 7 sun zo waɗanda aka samu ruwa, aka samu amfanin gona, kuma sayyidina Yusuf alaihi salam ya alkinta wannan ta hanyar sayan kayan amfanin gona a gurin manoma. Ana ajewa, gwamnati tana saya tana ajewa, yana saya yana ajewa, saboda idan waɗancan shekaru waɗanda suke da tsanani suka zo, to zai zan asusun gwamnati makeki da kayan abinci da za a raba kayan masarufi kuma ga talakawa lokacin da ba su da komai. Saboda haka Annabi Yusuf alaihi salam ya yi ta sayan kayan masarufi a gurin mutane, yana ajewa a taskar gwamnati saboda waɗancan shekaru masu zuwa. Alƙur'ani bai gaya mana wannan aiki ba, saboda ba shi ne ainihin muhimmin abin da za mu sani ba, sai dai za mu yi yaƙinin cewa haka Annabi Yusuf alaihi salam ya aiwatar. Kuma waɗannan shekaru 7 sun zo waɗanda suke masu tsanani. Fari ya mamaye ƙasar Masar, bal ba ƙasar Masar ba ma, har ƙasashen maƙota fari ya abin nan ya mamaye su. Mutane sun shiga halin kakanikai, saboda haka sun shiga neman abinci. Sai Masar a wannan lokacin ƙarƙashin jagorancin Yusuf alaihi salam sai ta zama ita ce ƙasa kawai da za a je a samu abinci. Don haka Yusuf alaihi salam ya ci gaba da raba wa mutane abincin, wato abincin da aka ajiye ɗin nan wanda ya tanada, kowa sai a bashi abin masarufi bisa ga adalci. Har ma zan ƙasashen maƙota suka samu labari cewa lalle a Masar ana samun kayan abinci, kayan masarufi, akwai wani adalin waziri wanda yana taimakawa mutane, yana sayar musu da kayan masarufi cikin kuɗaɗe masu sauƙi. Saboda haka sai Annabi Yaqub alaihi salam ya tashi ƴaƴansa, ƴan uwan Yusuf alaihi salam, cewa maza su ma su tafi Masar, su je can su sayo musu kayan abinci, domin ga labarin da ya zo musu. Don haka suka fito su 10, suka bar ɗan uwansu Binyamin wanda shi ne ƙaraminsu a gurin ubansa, saboda ya kasance shi ne kuma yanzu uban ya sa a gaba. Saboda rashin Yusuf alaihi salam ya zama shi ne mafi kusa gare shi. To ƴan uwan Yusuf alaihi salam yanzu ga sunan sun taho Masar neman abinci, shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهزهم بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. تعكوني بهم فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال الفتيان اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون.
الله يجي وجاء إخوة يوسف سيئا ويوسف عليه السلام سكزو مصر فدخلوا عليه سكشق إند يكي فعرفهم سيغانس وهم له منكرون أما سوب سشيدا شبا ولما جهزهم بجهازهم يا إند يا شليا مسكاينس قال توني بأخ لكم من أبيكم سيجي قزوم دوان أنقواناكو واندا يكي أنقباغريكو ألا ترون أني أوفي الكيلة باكو أغنني مي چكا مكو كوني مي چكا مأونيني وأنا خير المنزلين كما نيني في أيام ما سما سو كمباكي فإن لم تأتوني به توهر إدم بكزومن دوانن دوان ناكوبا فلا كيل لكم إندي بازاكو ساكي سامن أو أغلينا با ولا تقربون كدا ماكو كسنشي إند لكي قالوا سي سكتي سنراود عنه أباه زامل اللاشي أبنسا دن يبامو شي متهودشي وإنا لفائلون للي موما سأيك تحكني وقال لفتيانه سي النبي يوسف يتشي ويا رنسا اجعلوا بضاءتهم في رحالهم كسن يامس هاجر سو أتكين كاي يكين سو لعلهم يعرفونها قول ألا ذاس غان حاجت تاسو إذا انقلبوا إلى أهلهم إذا سك قوما زواج إيالنسو لعلهم يرجعون قول ألا ذا سداو أنقون النبي يوسف عليه السلام سنشقو مصر نيمان أبنشي سنشقو وجن النبي يوسف عليه السلام دشقو ورسو فعرفهم سيشي يغانسو وهم له منكرون سوكما بسيشنا شبا وانا أبي أنشي داما أبن زي فاروكينا شيارة بودا سوسنا منيا su kuma sun rabu da shi yana yaro karami yazo yayi zama a gidan al-aziz yayi zama a kurkuku sannan kuma yazo bayan ya zama waziri aka shekara 7 cikin yalwa sannan waɗannan shekaru 7 kuma na tsanani suka fara kaga akalla idan kai lissafi zaka ga annabi yusuf alaihi salam zaka iya cewa ya wato da rabuwar su da shi kusan shekaru 20 da in kai to muqaddara ya rabu da su yana shekara 10 yanzu kaga sun zo sun same shi yana dan shekara nawa 30 wanda ka rabu da shi yana shekara 30 aka shekara 10 in ka ganshi zaka iya gane shi saboda ka rabu da shi yana babba amma wanda ka rabu da shi yana shekara 10 sai ka sadu da shi bayan shekara 10 ya shekara nawa kenan 20 to lalle zaka iya kasa gane shi saboda yaro kamanninsa suna canzawa da sauri sabanin idan mutun ya girma kamanninsa ba sa canzawa cikin gaggawa saboda haka akwai yuwar ya gane su su in ya gansu amma su su kasa gane shi wannan dai kenan na biyu wato ba sa tsammanin annabi Yusuf alaihi salam ma yana nan da ransa in ma yana da ransa ba sa tsammanin shine zai samu irin wannan matsayi har ya zama shine waziri a wata kasar da ba ta shi ba har ya zama harkar tattalin arziki gaba ɗaya tana hannunsa su shigo fada su ga wani mutum cikin kamala cikin sutura cikin wato kwarjini ba za su taba kawowa a ransu cewa Yusuf din nan ne da suka jefa a rijiya ba saboda haka ba ma sa kawowa a kwakwalwar su cewa za su gamu da Yusuf balle har su yi tunanin kamanninsa su gane shi amma shi zai iya ya gane su saboda ya san yadda ya basu haka suke ba su canza ba yadda ya basu a cikin yanayin da ya basu a ciki haka nan a wannan yanayin suke ba su zama wasu shuwagabanni ba ba su zama wasu manyan masu kudi ba bare a ce wato dukiya ta canza musu kamanni saboda haka suna shigowa sai shi ya gane su su ba su gane shi ba. Walamma jahazahum bi jahazihim, yayin da ya shirya musu kayansu, wato ya ba su ya abinda suka zo nema na kayan abinci, aka dora musu akan ababen hawansu za su tafi. Irin tattaunawa din nan, zai tattauna da su ya ji daga ina suke tunda ya gane su, irin ya ja su da labari daga ina suke, su nawa ne a gidansu. Kaga lalle a cikin labari za su ce su 12 ne, amma ɗaya ya ɓace, ko su ce ɗaya ya mutu, yanzu sun 11, to yanzu ya na gan ku 10, a ɗayan yana gida, to ku zo min da shi. Sai to ku zo min da wannan ɗayan ɗan uwan naku. Sai ya ce ala tarauna anni ufil kaila, ba kwa ganin cewa ni ina cika mudu, tunda kowa idan ya zo ana bashi wato kayan raƙumi guda, su goma ka kayan raƙumi goma, idan suka zo da ɗan uwan nan nasu kaga za a ba su kayan raƙumi 11, zai kuma cika musu wannan mudu. Wa ana khairul munzilin, kuma ni ne fiyayyen masu ba da masauki, na ba ku masauki mai lafiya, na kula da ku, na karrama ku. Anan kaga akwai lallashi da tausasa magana da jan hankali cikin ruwan sanyi, ko? Sai ya ce fa in lam ta'tuni bihi, in kuma har ba ku zo min da shi ba, fala kaila lakum indi, ba za ku sake samun wani awo a wajena ba. Wala taqrabun, kada ma ku kusance ni. Kaga yayi lallashi, sannan kuma yayi me? Yayi barazana. To haka ake so a rika magana, ba kullun kai ta barazana ba, kullun kai ta tsoratarwa. Idan ka ciza sai kuma ka hura, da ya hura sai kuma ya ciza. Ala tarauna anni ufil kayla wa ana khairul munzilin, kaga ana akwai lallashi, ba ku gana karrama ku ba, na muku kaza, na muku kaza, na muku kaza. Ku duba irin inda na aje ku, masaukin da na baku, watakila kasancewar ƴan uwansa ne ma, masaukin da zai basu ya dara ma na sauran mutane da suke shigowa baki garin, kasancewar suna da wani kusanci na musamman a gurinsa, suna da wani haƙƙi na ƙaraba da sauran mutane ba su da shi. Saboda haka ya musu sauka ta girmamawa, ya ce ku kun ga irin abin da na muku, ku zo da ɗan uwan nan naku. Bayan ya faɗa haka sai kuma ya dawo cikin kausasa magana. To haka ake son mulki. Mai mulki kullum ba wai kawai zai riƙa lallashi ba ne, yana cewa ɗan Allah jama'a, ɗan Allah a duba wannan al'amari, ai wannan abu kun ga dokan nan ta, kun ga ba haka kullum ake so ya riƙa yi ba. Ya yi haka wani lokaci kuma sai ya fito, to duk wanda ya ce zai karya dokan nan, mu kuma za mu ɗau mataki a kansa, ba wanda za mu bari. Wato ya zama yana haɗa wannan da wannan, kada ya ɗauka kullum shi sai dai a riƙa jin kausasan maganganu a bakinsa, kada kuma ko da yaushe sai dai a riƙa jin lallashi har a rena masa wayo, a ɗauka wannan wani saɓali kita ne. Wato saboda haka sai ya haɗa biyu, da yake Annabi Yusuf alaihi salam ya cika shakhsiya, wato sifa ta mai mulki, sai ya zan a lokaci guda waɗannan sifofi guda biyu sun bayyana tare da shi. Sai ya ce to idan har ba ku zo min da shi ba, fala kaila lakum indi, ba zan sake ba ku wani awo a guna ba, ba ku da wani rabu na awo a guna nan gaba. Wala taqrabun, kada ma ku kusanto gun da nake, ko kun shigo ma ƙasar kada ku zo ku ce a ba ku awo. Qalu, da suka ji haka sai suka ce sanu rawidu anhu abahu, za mu lallashi ubansa, mu yi masa dabara. Za mu yi masa dabara, kalmar nurawidu almurawada shine dabara, nema cikin dabara, kamar yadda muka faɗa lokacin da muka yi maganar imra'atul aziz, turawidu fataha, nema cikin dabara. Za mu masa wayo, mu masa dabara, mu lallashe shi. Wa inna lafa'ilun, me yasa suka ce wa inna, lalle hakika za mu aikata. Saboda sun yi wa Yaqub alaihi salam wato irin wannan a baya, ta wajen wato fita da Annabi Yusuf alaihi salam, akwai yiwuwar su ji cewa anya kuwa za su iya, tunda yanzu kuma wani ɗan uwan nasa suke so su fito da shi, wanda kuma yanzu shi ne a makofin Yusuf alaihi salam a gurin babansa, shi yake gani yana ɗan samun relief a zuciyarsa, yana samun kwanciyar hankali. Shi ne suka ce wa inna lafa'ilun, wato suka ƙara ƙarfafa cewa lalle zai za su yi haka. To da suka zo tafiya, bayan ya gama haɗa musu kayansu, wa qala li fityanihi, sai ya ce wa yaransa ij'alu bida'atahum, ku sanya kayayyakin su hajar su domin ana yin ba ni gishiri ne in baka manda sun zo su ma da hajojin su ne zasu bayar a ba su abinci ba wai kudi bane aka yi musanya da shi sun zo ko dai da takalma ko da fatu ko da dai wasu abubuwa da su suke da su a kasar su wanda zasu zo su bayar a matsayin kudi su kuma sai a ba su abinci to bayan an gama hada musu kayan abincin an karbi abin hannun su da suka zo da shi sai yace yaransa da suke aikin awo din yace ij'alu bida'atuhum fi rihalihi ku sanya hajar da suka zo da ita cikin kayayyakin su la'allahum ya'rifunaha idan qalabu ila ahlihi wala alla ko za su gane wannan hajar su gane cewa ta su ce aka mayar musu da ita yayin da suka koma gida wala alla kuma za su sake dawowa annabi yusuf alaihi salam baya so idan sun tafi kenan ba sake yana dan ya gane su kuma yana son yayi dabarar da zai ka abin nan rike dan uwansa kuma har ya kai ga samu iyayensa su zo same shi saboda haka yana so ya bi dabarar wato mataki saboda haka sai yayi yadda kuma in sun tafi za su dawo ta yaya za su dawo shine a sa musu kayan su a cikin abin nan a cikin awon da aka yi musu malamai suka ce ko dai ya sa musu kayan saboda idan sun je za su ga an manta ba a karbi kudin ba saboda haka su kuma masu amana ne ba za su iya rike kudin ba su ce bara mu dawo da shi kaga sun dawo ko kuma a'a ya kula da cewa banda wannan watakila ba su da wani abin da za su dawo awo da shi saboda haka bara ya mayar musu da shi in ya mayar musu kaga sun samu wani abin da za su dawo awo da shi a karo na biyu ko kuma kasancewar ƴan uwansa ne suna da wani haƙƙi na musamman a kansa don haka bara ya yi musu mutunci ya yi musu awo ba tare da ma ya karɓi komai nasu ba ya mayar musu da abin da suka zo da shi wannan zai ƙara ƙarfafa musu gwiwa su kuma dawowa ganin cewa mutum ne mai adalci mai karamci mai ihsani saboda haka akwai dalilai da dama waɗanda za su sa annabi yusuf alaihi salam ya sa musu wannan kuma kowane dalili daga cikin waɗannan dalilai za su sanya su kuma su dawo su same shi shi yasa ya ce la'allahum yarji'un ko la'alla za su dawo don haka suna zuwa sai suka samu wannan abin haka yake falam ma raja'u ila abihim فلما رجعوا الى ابيهم تو yayin da suka koma zuwa ga mahaifinsu qalu sai suka ce ya abana ya babanmu mu ne aminnal kailu an hana mu ko za a hana mu wato awo nan gaba fa arsil ma'ana akhana naktal ka aika dan uwan mu tare da mu miyo awo wa inna lahu lahafizuna kuma lalle mu masu kiyaye shi ne qala sai annabi yaqub yace hal amanukum alaihi shin zan amince muku a game da shi ko a kansa illa kama amintukum ala akhihi min qabl face kamar yanda na amince muku bisa ga dan uwansa a dacan fallahu khairul hafiza ubangiji shine fiyayyen mai kula wa huwa arhamur rahimin shine mafi jinkan masu tausayi yayin da suka koma wajen mahaifinsu sai suka gaya musu wancan magana da annabi yusuf alaihi salam ya gaya musu yace fa illam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi wala taqrabun in ba ku zo min da shi ba to babu wani awo kuma da za ku sake samu a gurina don haka sai suka ce to baba in muka kuma komawa fa za a sake ba mu awo ba sai ka bar mu mun tafi da dan uwanmu shine binyamin ya abana muni aminnal kai an hana mu wato za a hana mu awo nan gaba sun kawo shi da sigar madi kamar ma an hana su saboda suna da tabbacin cewa wannan magana da Yusuf alaihi salam ya faɗa ba da wasa yake ba, tabbas haka abin zai wakana. Fa arsil ma'ana akhana naktal ka aika dan uwan mu tare da mu, saboda haka mu yiwo au, kaga shi ma sai ya yiwo au tare da mu, mu mu yi au shi ma ya yiwo au tare da mu. Sai suka ce wa inna lahu lahafizuna, lalle mu masu kiyaye shi ne. Wannan kalmar ba ita suka faɗa a baya ba, arsilhu ma'ana gadan yarta' wa yal'ab wa inna lahu lahafizuna, kaga nan ma ita suka sake maimaita masa, lalle mu masu kula da shi ne, masu kiyaye shi ne, ba za mu bari wani abu ya same shi ba. Duk da bai yi magana za ku kiyaye shi ko ba za ku kiyaye shi ba, amma an ce mai kaza aljihu baya jimrin as, tunda har sun san abin da ya faru a baya, tilas ne su sake karfafa wannan magana. Wa inna lahu lahafizuna, sai dai kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yuldagul mu'minu min juhrin marratayn, mu'mini ba a cutar shi a ta fuska guda ko ta kafa guda ɗaya sau biyu, wato a cuci mutum da ta wata kafa kuma gobe ma a sake cutarsa, wannan ya zama wawa. Mu'mini ana so ya zama mai wayo, mai gane al'amura, mai basira. Saboda haka tunda wancan karan ma ai haka suka ce masa, wannan karan ma kuma haka suka ce masa, sai yake nuna musu fa ya sani, bai fa manta da abin da ya faru jiya ba. Kar su ɗauka wani gaulo ne ko ya tsufa baya fahimtar yanzu mai yake ciki. Ya ce hal amanukum alaihi illa kama amintukum ala akhihi min qabl, shin zan amince muku a kansa in bar ku tafi da shi, face illa yadda na amince muku ga dan uwansa gabanin haka. Wato in ma zan kyale ku tafi da shi, zan rika jin yadda na ji a baya, kar ku ɗauka wannan batu na manta. Sannan sai ya ce fallahu khairun hafiza, ubangiji shi ne fiyayyen masu kiyayewa, shi ne fiyayyen mai kiyayewa, wa huwa arhamur rahimin, shi ne kuma mafi jin kan masu jin kai. Bayan ya faɗa musu waccan maganar, sai kuma ya nuna cewa ya dogara ga Allah, ubangiji shi zai tsare masa ɗansa. Sannan sai ya ce
walamma fatahu bida'ahum walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atahum ruddat ilayhim qalu ya abana ma nabghi hadhihi bida'atuna ruddat ilayna ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل.
نعم. ولما فتحوا متاعهم يا يند سك بود كاينس وجدوا بضاعتهم ردت إليهم سي سك سامو حاجة سأندا ومسد إيتا. Wato kaga ya nuna wancan tattaunawa da suka yi lokacin sun shigo gida, kayan suna kan ababen hawan da suke da su ba su sauke ba, irin an zo din nan a huta a yi wanka a sannan a je a sauke kaya, don haka ba su san ma me ya faru ba. An mayar musu da hajar da suka zo da ita da niyyar musanya, an mayar musu da cikin kayansu. Saboda haka bayan sun gama waccan magana da mahaifinsu, sun kintsa sun huta, sai suka zo suka bubbude kayansu, suna budewa sai suka ga ai duk abin da suka je da shi na haja na musanyi an dawo musu da shi. Sai suka ce ya abana ma nabige, ya mahaifinmu me kuma muke nema, hadhihi bida'atuna ruddat ilaina, ga kayan mu an dawo mana da shi, ga hajar mu an dawo mana da ita. Wato sun ƙara samun wani ƙarfin gwiwa, ko dai ga hajar mu an dawo mana da ita, ashe mutumin nan adali ne mai ihsani, bai ma karɓi komai namu ba, gatanan an dawo mana da ita, don haka kaga akwai ƙarfin gwiwa mu koma. Ko kuma a'a, in muna buƙatar abin da za mu yi mu sanya da shi nan gaba, to an dawo mana da waccan, yanzu kaga ma iya komawa, tun da shi ma wannan dai har ila yau dai mulkinmu ne, haƙƙinmu ne, za mu iya koma mu sanya da shi. Wana miru ahlana, sai mu koma mu samo wa iyalanmu abinci, ونحفظ أخانا مكيا يدن أمو ونزداد كيل بئير كما مكارا وتوكاين راقمي نأبنتي وتصبو دا ينزو سنسا موان كرفن كرفن زوتيا غادي كاي أبنن حاجة سؤال داموس دا إتا سنن كما إنسن تفيد دن أمو za su ƙara samun kayan raƙumi na abinci domin kowanne mutum ana bashi kayan raƙumi ɗaya ne to in sun zama su 11 za su zo da kayan raƙuma 11 shine wanazdadu kayla ba'ir zalika kaylun yasir kaga wannan awo ne wanda yake mai sauki wato za mu samu wannan cikin sauki ba tare da mun wahala ba wannan yana nuna yadda suka ji dadi da abin da suka gani na kayan su da aka dawo musu da shi saboda haka suka ƙara samun ƙarfin gwiwa na su koma da dan uwansu suna ga cewa abin zai musu sauki za su samu abin da suke so to wannan magana duk da bata sa annabi yaqub ya saki jiki da su ba qala sai yace da su lan ursilahu ma'akum ba fa zan aika shi tare da ku ba hatta tuni mawfiqan min Allah sai kun bani wata rantsuwa daga Allah wani alkawari daga Allah mai ƙarfi la ta'tunnani bihi lalle tabbaci haqiqa za ku dawo min da shi illa an yuhata bikum sai dai idan an fi karfin ku sai dai idan wata masifa da ta fi karfin ku ce wanda za ta hana ku dawo da shi falamma atawhu mawthiqahum yayin da suka bashi alkawarin su mai karfi ta hanyar rantsuwa qala Allahu ala ma naqulu wakil zai yace to Allah shine wakili bisa abin da muke fada wato yace ba zai bashi su tafi tare ba sai sun yi rantsuwa wancan karan bai sa su rantsuwa ba to amma tunda ya dandana a wancan karan ga abin da ya faru to yanzu sai sun yi wani rantsuwa cewa lalle sai sun da za su dawo da shi suka yi wannan rantsuwar a cikin maganarsa sai ya togaci ya ce illa an yuhata bikum sai dai in an fi karfin ku abin da ya fi karfin ku kuma wannan ba a kama ku da shi in an je ko mutuwa ko wani abu ya faru gare shi wannan ba na cewa kun karya alkawari amma in dai ba karfin ku aka yi ba to ku dawo min da shi yadda ku tafi da shi saboda haka su kuma tunda suna so su koma su sake samo abinci tunda suna da bukata su kansu domin dukkanin su magidanta ne suna da bukatar wannan abincin akwai bukatar su koma in kuma ba da shi suka koma ba za su samu ba saboda annabi Yusuf ya ce ba za su samu ba saboda haka sai suka yadda suka yi wannan rantsuwar cewa za su dawo da shi bayan sun yi wannan rantsuwar sai kuma annabi Yusuf ya ce Allahu ala ma naqulu wakil Allah madaukakin sarki wakili ne bisa ga abin da muke fada wato wanda yana nuna koda kun yi yarjejeniya da mutum kun sa Allah a ciki kun yi rantsuwa to ku sa Allah a ciki yana da kyau irin wannan ibara ta zan ita ce karshen abin da za a rufe duk wata yarjejeniya da ita Allah shine wakili bisa ga abin da muke fada ma'ana mun wakilta Allah a cikin wannan yarjejeniya da muke ya zan shaida ya zan tsakani na da kai wannan shine ma'anarta kuma duk abin da aka sanya Allah shine wakili a ciki insha Allah abin nan ba za a samu tasgaro a kansa ba hadisi ya tabbata a cikin sahih al-bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin wani mutum daga cikin bani isra'il lokacin da ya karbi bashi na wani mutum da bai san shi ba shi ma bai san shi ba ba ma gari ɗaya suke ba sai ya bashi yace ya bashi bashin dinari 1000 sai yace to kawo shaida sai yace Allahu shahid yace to kawo wanda zai tsaya maka wanda zai maka lamuni sai yace Allahu wakil sai yace kafa billahi shahida wa kafa billahi wakila shike nai dauki dinari dubu ba kadan ba karamin kudi bane sai ya bashi ya tafi ya je yayi safarar sa ya ci riba saboda haka lokacin biyan bashi yayi yazo yana jiran ya samu jirgi tunda tsakanin su akwai ruwa yana so ya samu jirgin ruwa wanda zai kai shi garin mai kudin nan ya kai masa kudin sa yayi jira bai samu jirgin ruwa ba a ranar jirgi ko yazo ya wuce ya makara ko kuma a'a jirgi bai tashi ba a ran nan saboda haka babu abun hawa kuma a ran nan ne za a kai wannan abin nan din wannan alkawari saboda haka sai ya samu itaci sai ya rarake yace ya ubangiji na nemi bashi gurin mutumin nan yace in kawo shaida nace kai ne shaida yace kafa billahi shahida yace in kawo wakili nace kai ne wakili yace kafa billahi wakila ko kafa billahi kafila yace ya ubangiji kaga dai yau gashi na fito da niyyar in mayar masa da kudin sa amma kuma an rasa jirgi ya ubangiji tunda ya sanya ka tsakankani na da shi ya ubangiji ka isar masa da wannan dukiya tashi lafiya saboda haka ya rarake itace ya saka wannan dinari dubu a ciki bayan ya daure shi abin nan a jaka ya sa a ciki ya jefa a ruwa mutumin nan a ranar ya fito zai abin nan yana kokarin yayi itace da zai kai gidansa sai ya ci karo da wannan itacen ruwa ya ji hushi waje yana dauka je ya fasa sai ya ga kudi ya kirga sai ya ga dinari dubu cir babu ko ciwon kan daya saboda haka sai ya ce yayi tsuntuwa yana jin dadi tunda ba zai san daga ina kudin yake ba shi ko mutumin nan yayi ta neman jirgi har ya samu jirgin ruwa ya hawo yazo ya ce to kaji abinda ya faru tsakankani na da kai afwan shi mutumin nan ya gane cewa dan ya rubuta wasika ya sa a ciki ya gane cewa shi ya aika masa da kudin sa saboda haka yana zuwa sai yazo ya same shi ya ce to mun yi alkawari da kai amma lokacin alkawarin yayi na jira ban samu jirgi ba amma yanzu gashi nazo in baka kudin ka sai ya ce ai Allah ya biya maka yace abin nan da ka jefa a ruwa Allah ya kama shi saboda haka duk abin da aka sa Allah a ciki to ba za a samu tazgaro ba insha Allah matukar dai za a yi da kikkiawar zuciya saboda haka annabi Yaqub alaihi salam bayan wannan yarjejeniya da suka yi da ƴaƴansa har suka yi rantsuwa sai yace Allahu ala ma naqulu wakil wa qala
قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد bayan ya karbi wancan alkawari a wajen su sun yi rantsuwa sai kuma ya musu wasiya yace ya ƴaƴana la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa daya wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wama ughni ankum min allahi min shay amma bazan wadatar da ku komai a gurin Allah ba inal hukmu illa lillah hukunci gaba ɗaya na ga Allah alaihi tawakkaltu gare shi kadai na dogara wa alaihi falyatawakkalil mutawakkilun kuma gare shi kadai masu dogaro sai su dogara wato bayan wancan yarjejeniya sai kuma ya musu wasiya yace la tadkhulu min babin wahidin kada ku shiga ta kofa daya malamai da dama suka ce abinda yake nufi da kada su shiga ta kofa daya domin kada a same su da kambun baka wato kada kambun baka ya same su ai musu baki saboda kasancewar su wato na farko dai ga su wato mazaje ne masu lafiya karfafa sannan ga su masu kyan kamanni sannan ga su da kayan su iri daya sannan ga su da sifa mai wato mai kusanci da juna wato kamar su kusan suna kama da juna sannan kuma ga su baki don haka duk waɗannan abubuwa ne da za su jawo hankali yayin da za su zo su 11 ga su da ta shiga ga su da kama iri daya ga su da kyau ga su da alamar baki ne babu shakka wannan zai sa ido kuma duk a zira musu ido wanda ana iya samun su da kambun baka a dalilin wannan kambun baka gaskiya ne galibi malamai sun fassara wannan aya da cewa abinda Yaqub alaihi salam ya guda kambun baka duk da cewa ta iya yiwa ya guji kuma kada wani hadari ya same su tunda idan aka ga mutane haka mazaje haka majiya karfi su 10 a lokaci guda sun danna gari ma'ana su ba sai su barayi ne musamman a wancan lokacin ce barayi ne sun zo sata ana cikin yunwa ana cikin fari sun zo su saci abincin jama'a saboda haka shigar su a cikin wannan yanayin zai jawo musu wala Allah wata matsala saboda haka sai yace su shiga ta kofofi daban-daban wannan zai iya wata zama fassara ce amma yawancin masu fassara abinda suka ce
wato annabi yaqub alaihi salam ya ga ya musu haka ne domin kada kambun baka ya same su kambun baka gaskiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa al'ainu haqqun walau kana shay'un sabiqul qadr lasabaqathu al'ain wato kambun baka gaskiya ne da akwai wani abin da zai wato wuce kaddara ya riga kaddara to da kambun baka ne zai riga kaddara wato wani abu ya same ka wanda da can ba kaddara maka shi ba to sai dai kaddara ubangiji na gaba da shi duk abin da ya same ka to akwai kaddara ta ubangiji a ciki da a ce akwai abin da zai wuce kaddara fintin kauto da kambun baka ne kaga wannan shi yake nuna mai kambun baka yakan samu mutumin da ya nufa da wannan kambun bakan cikin gaggawa ba bata lokaci kambun baka halitta ce da ubangiji yake yi tattare da wasu mutane ba wani abu bane da mutum yake saya wa kansa ko ya sha ma wani magani ko ya je a bashi ko ya je ya koya a halitta ce ubangiji yake yi tattare da wasu mutane yakan sanya musu ita a idan su duk abin da suka gani suka yabe shi ya ba su sha'awa to idan har ba su sa Allah cikin wannan abu ba ba su nemi Allah ya sa albarka cikin abun ba to abin zai shiga lalacewa da sukurkucewa kenan don haka duk abin da ya ba su sha'awa Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan mai kambun baka ya ga idan ɗayan ku ya ga abu ya ba shi sha'awa falyubarriku yace barakallahu fik barakallahu fihi barakallahu alaihi barakallahu alaiha haka ake so koda ko yana da kambun baka wannan barakallahu din sai ta zan ta magance kambun bakan sa ba zai yi tasiri ba don haka shi mai kambun baka ba wai shine yake zabar bara'in cutar da wani ba ba lalle bane zan haka na'am mai hasada yana da kambun baka duk hasada din mai hasada to akwai kambun baka a ciki don haka shi mai hasada yana cutar da mahasadi koda shi mahasadin bai sani ba to amma mai kambun baka ba duk mai kambun baka ne yake mai hasada ba saboda haka za a iya samun mutumin kirki bawan Allah kuma yana da kambun baka wato ubangiji yayi masa wannan halittar mai tasiri a tare da shi idan ya ga abu ya bashi sha'awa in dai bai sa Allah a ciki ba abin zai shiga lalacewa koda kuwa nashi ne abu koda ɗansa ne koda matarsa ce koda gidansa ne koda motarsa ce don haka mutum zai iya yi wa kansa kambun baka zai iya wa matarsa kai iya wa ƴaƴansa zai iya wa dukiyarsa zai iya wa motarsa to ka iya ganin motarka ta birge ka kuma daga nan motarka ta shiga matsala kullun kana gindin makaniki kaga baka san wata kila kai kai wa motar taka kambun baka baka sani ba matarka ta iya baka sha'awa sai wata kwalliyar da ta dauki hankalinka da yawa ka kalle ta ba tare da ka sa albarka ba Allah ya jarrabe ta da ciwon kai da zazzabi da masassara ka rasa kanta kuma wannan kambun bakan ne naka to komai ana son idan ka ganshi ka ce Allah ya sa albarka a ciki eh tubarkallah kamar da bahaushe tubarkallah wato ka faɗi kalma dai da za ta sa wato ka sa Allah a cikin wannan abu akwai lokacin da Sahal ibn Hulayf yana wanka Amir ibn Rabi'a sahabi ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam sai dai ko ya ganshi ya tube kansa yana wanka sai ya ga jikin shi bai zai sha'awa sai ya cika ka jikin nan naka yana da kyau daga nesa sai ya fadi nan take aka rasa kansa aka ruga aka ga Manzo sallallahu alaihi wasallam aka ci ga Amir ibn ga Sahal ibn Hulayfa can ya fadi ba a gane kansa ba bai komo shi yace a je a zo da shi aka je aka zo da shi yace wa kuke tuhuma suka ce Amir ibn Rabi'a yace maza aje da azo da Amir ibn Rabi'a yazo Annabi sallallahu alaihi wasallam fada yace alama yaqtulu ahadukum akha dan menene dayan ku yake kashe dan uwansa ala taqulu barakallah me zai hana ka ce Allah ya sa albarka me zai hana ba za ka albarkaci abin ba yasa Amir ibn Rabi'a ya wanke fuskarsa da hannayensa da kafafuwansa da abin da ke tsakanin izarinsa ya wanke aka karbi ruwan aka zubawa wato ainihin Sahal ibn Hulayf nan tashi ya tashi kamar ba abin da ya taba samun sa to kaga wannan sahabi ne na Manzo sallallahu alaihi wasallam amma yana da kambun baka shi yasa muke cewa kambun baka ba ita ce maita ba akwai maita wanda kanuri ana ce mata karama ko karama ko to kaga wannan karama din ba karama bace ba karama bace maita din nan ba kambun baka bace wato maita ta fi kama da tsafi domin mugunta ce tsabagenta kuma shi a adabin mutanen mu in aka ce maye ana cewa mai cinye mutum ne ya canye jinin sa ko ya rike kurwarsa ko ya kashe mutum da gangan ko ya abin nan har ma zai rika fito da wasu kulakulai a bakin sa yace mai tacce ga sanan kala kala yana nuna wa mutane a ce mayu suna rawa wuta tana fita daga bakin su wasu maganganu da irin waɗannan wanda zai nuna maka mai tasiri ce kuma har kaga ana cewa wato kana iya zuwa kai ma a baka maitar in kana so to maita sihiri ce maita ba ita ce kambun baka ba kambun baka wani abu ne da ubangiji yake sawa a idan mutum mayo kuma matsafa ne arfani suke da aljanu wajen tsafi saboda haka kada a hada abubuwan guda biyu saboda haka annabi yusuf alai annabi yaqub alaihi salam ya ga yayan uwansa ce yayansa cewa su shiga ta kofofi daban-daban kar su shiga ta kofa guda daya dan kada wani ya kalle su yayi musu baki sai yace wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban amma sai yayi togaciya yace wa ma uguni ankum minallahi min shay'in wannan ita ce dabi'a ta masu aqida wato duk da ya ga musu cewa su yi kaffa kaffa su dauki wani mataki na kare kai to amma kar su manta cewa ubangiji shike hukunta komai kar su dauka cewa shi dinnan da ya ga musu wannan magana har su je su dawo babu wani abin da zai same su kuma ya gama magana a yace ni ba zan iya wadatar muku da komai gurin Allah ba to kaga idan annabin Allah zai faɗi haka ina ga wani kuma yace je kana baka sa'a kakka ji komai a ranka an gama magana ba dai ka zo gurin mu ba to kawai kaga wannan magana ta mahaukaci kenan waccan ko magana ta annabin Allah da ya san tauhidi wa ma ughni ankum minallahi min shay ba zan wadatar da ku komai ga Allah ba wannan dai abu ne da yake yana da alaka da al-akhdhu bil asbab kai riko da sabab in kai riko da sabab ko ba zai hana ka dogara ga Allah ba domin dogaro ga Allah abin da yake da man nufi shine wato al-i'timadu ala Allah ma al-akhdhu bil asbab ka dogara ga Allah bayan ka rike sababi bayan ka bi hanyar da ya kamata ka bi ka kare kanka sai kuma ka ce na dogara ga Allah ba kawai ka shigo gurin yaki ba kada komai ba cikin ka ba taguwa sai kuma ka ce kai ka dogara ga Allah ko ka sun tumo da kai abin nan daga kan tsauni ka ce ka dogara ga Allah in har Allah ya so tsare ka zaka fado lafiya lau kamar yanda Ibn al-Jawzi ya kawo labarin wani cikin irin waɗanda suke yaudarar kansu din nan da sunan karama yace haka ya hawo wani tsauni haka kawai sai sun tumo da kansa yana karanta innama waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla salihin wai Allah tunda shine waliyin sa shine majibin san sa ya saukar da littafi shi yake jibintar mutanen Quraishi kuma yana daukan kansa mutumin Quraishi saboda haka Allah zai kare shi ya fado kuma ya mutu saboda haka ruko da asbab baya nufin baya abin da dogaro ga Allah baya nufin kakkai ruko da sabab shi yasa yace alaihi tawakkaltu gare shi na dogara wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun kuma gare shi ku dogara wato ku masu dogaro ga Allah kuma ku dogara gare shi don haka shi ya dogara ga Allah ƴaƴansa ma su dogara ga Allah wannan abubuwan duk da ya shimfida ce riko ne da sabab amma bai hana wani abu ya faru kaga kuwa bayan sun shiga din kuma wani abin ya faru wanda ba su ji dadi ba uban su ma bai ji dadi ba lokacin da aka rike dan uwan su Binyamin wanda ba sa tsammanin ai haka za ta faru kuma yana daga cikin abin da ba su ji dadi ba wannan shine karatun da zamu shiga insha Allah a gobe bi iznillah sallallahu alaihi wasallama ala nabiyina